ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لساك سادوا أولنا مسلات البركة مسلات أسبال إبن عفان أنا قد أنت يا تكين لهم كانوا أيو جمعة شابقي جواسا جمعة الثاني جرم منذ صلى الله عليه وآله وسلم dubu daya da 432 wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan 5 miladiya ta 2011 a wannan bidiyo sina da mako a inda muke tafsirin alqur'ani mai kai wanda a yau za mu tashi tafsirin suratul balad bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد ونشيد سنن دا أكف سنة تدشي المصاحف للتفين na tafsiri duk da cewa a cikin sahihul bukhari an kirawo ta da suratu la aqsimu bi hadzal balad bukhari ya yi ta tarjuma da wannan sunan amma dai sunan da tafi shahara da shi a cikin masahib da kuma littafin tafsiri shine tafsiri suratul balad wanda ishara ce ko dai zuwa ga kalmar al balad wacce ta zo a farkon surar ko kuma zuwa ga wannan gari da aka fi sani da makka wanda shi ake nufi da kalmar albalad wannan sura a jerin gwanan saukar surori na alqur'ani ita ce sura ta 35 kuma ta sauka bayan suratul qaf kafin suratul ta kafin suratul qaf bayan suratul fariq ubangiji madaukakin sarki a cikin wannan sura mai ayoyi 20 20 daidai na mai ayoyi 20 a cikin ta ubangiji madaukakin sarki ya nuna girman manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da matsayin garin da yake ciki wato shine makka sannan kuma da tabi'ar halittar dan adam da kuma irin halayya ta dan adam da ubangiji madaukakin sarki ya halicce shi da ita sannan kuma da yadda ubangiji madaukakin sarki ya nihimta dan adam da wasu ni'imomi waɗanda ba zai iya biyan hakkin waɗannan ni'imomin ba sannan kuma da yadda ubangiji madaukakin sarki ya nusar da dan adam abinda zai yi domin ya samu ya haye dukkan wasu wahalhalu na gobe kiyama ya gaya masa irin ayyuka na alkhairi manya-manya wanda ake buƙatar ya yi su domin samun kiyara na gobe kiyama ubangiji ya buɗe wannan sura da fadarsa la uqsimu bi hadzal balad لا أقسم بهذا البلد إذا رنتوا دولنا الجري نمكة وأنت حل بهذا البلد كما كي أنهلت تتوتد كي أولنا الجري مكة وكما وأنت حل بهذا البلد كما كي أنهلت تامك ياكي أولنا الجري مكة ووالد وما ولد جماعة في دقوبة أبن دي أعيبا لقد خلقنا الإنسان في كبد حقيقة منها للشتن أدم أشكي وحلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد شنينا الأماني ينزباب ونوان ديكي لديكو أكدا يقول أهلقت مالا لبدا ينا تيوى ناكشة بالذيكيا أيحسب أن لم يره أحد شنينا الأمان باب ودهيكش ألم نجعل له عينين أشيب مسن يامس إلى نوبيبا ولسانا دعرش وشفتين دلقابي وهديناه النجدين هما مكشرية دشي هنيوي ما ستدو بدابي وبنجي جي مدعو كتن سلكي يموت سورة دران توا يشي لا أقسم بهذا البلد كما يدى مكت تقع بياني أبايا لا تنمى لني na tafsiri sun yi safani wajen fasara ka wasu suke ladin nan tana da alaka da abinda ya wuce a baya kasancewar Qurayshawa mutanen Makka suna inkarin yuwar tashin alkiyama bayan mutuwa suna inkarin Allah zai kuma halittar mutum bayan ya mutu suna inkarin aljanna da wuta to shine turar saboda jala wato wannan abun ba a ke ba wato kamar datin tana da irtibati da mama ba tana da alaka da abin da ya wuce la kamar a ce la ba haka abin yake ba ko kusimu bi hadal bal ina rantsuwa da wannan gari wasu malaman suka ce la din nan za'ida ce ma'anar za'ida wato ba tana nuna korewa ba ba nafiya ba ce amma kuma tana nuna sauki wato karfafa magana karfafa rantsuwa kamar a ce la uqsimu bi hadal balad tabbas dadde ina rantsuwa da wannan gari sai ta zama za'ida ce littafi domin ana cewa babu wani abu za'id wato kari a alqur'ani wanda ba shi da wata ma'ana wato wanda da shi da babu dadde ne babu irin wannan alqur'ani dukkan wani harafi da za a kara shi a cikin kalma ko a farkon ta ko a ƙarshen ta ko a tsakiyar ta to babu shakka yana tattare da wata ma'ana kari idan aka cire shi wannan ma'ana za ta faɗi to sai ga suka ce la anan wasu suna yin ladabi maimakon su ce za'ida sai suke sila la sila ce abinda dai suke nufi da sila din shine ma'anar za'id din sai idan ka suke za'id wani ya fahimci kamar da shi da babu duk daya to sai su yi ladabi wajen ambatan ka sai su ce masa sila to amma dai suna cewa karin sa yana nuna karin tauhidi wato karfafa magana la uqsimu bi hadha albalad wasu kuma suka ce la din nan nafiya ce la din nan tana da ma'anar ta la uqsimu bi hadha albalad ba sai na yi rantsuwa da wannan garin na Makka to kuma gashi a cikin suratu tin ubangiji ya yi rantsuwa da wannan gari Makka yace wa hadha albalad alamin da wannan gari amintacce ubangiji ya yi rantsuwa da shi to kuma nan gashi an fassara la da ba sai na yi rantsuwa ba wasu suka ce eh ai mahalli ne guda biyu can bukatar rantsuwar ta sa yayi dan kuma bukatar ba sai yayi ba shi yasa wato bai yi ba saboda ka ubangiji dai yana da damar yayi abin da ya ga dama in ga dama rantsi in ga dama kirantsewa in ga dama rantsi da rana in ga dama rantsi da wata in ga dama rantsi da ainihin tauraro da duk abin da ya ga dama sai ya rantsi kai sai da akai maka wato katanga aka hana ka rantsuwa da wani abu ba Allah ba wasu malaman suna haddara wato rab a cikin ayoyin ce la uqsimu bi hadal balad wa bi rabb hadal balad ba sai na rantsuwa ko ina rantsuwa da ubangijin wannan gari wa anta hilu bi hadal balad wa walidin ay wa rabb walidin wa ba walada ay wa rabb ba walada wasu suna wato kaddara kalmar rab a cikin ranar sa sai yanzu ubangiji ya rantsuwa da zatin sa kamar yadda yake cewa qawa rabbika la nas'alannahum fala wa rabbika la yu'minuna sai yanzu kamar ubangiji ya rantsuwa da zatin sa to amma ka shafi المضاف كن أكبر المضاف إليه ومن بينا سترى عشكم وسعيه وانا تفسيري أن كأدر جمع لما تفسيري نفك قديشي فأكينا دروني ومن انكتي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها فإن كان تكدر رب ربي إن كان رؤونا غير والسماء وما بناها فسيعب الناس تنبيك لك سيما والسماء كتير ورب السماء وما بناها ورب ما بناها والأرض وما طحاها والأرض ورب ما طحاها ونفس وما سواها والأرض ورب النفس ورب ما سواها كما على الكابون بلش عندما طحاها عندما بناها عندما سواها شيني الله شيني وانت يجينا سما يشنف لكسا يقوم جيدي تدوشيا kada ba a ce ubangijin wanda ya daidaita zuciya ko ubangijin wanda ya gina sama ko ubangijin wanda ya shimfida kasa shi din ne da ya shimfida shi din ne ya gina sama shi din ne ya daidaita zuciya to kuma ya zace ubangijin sa to wannan shi ya laura na wannan tafsiri saboda ka babu batun kaddar rab ubangiji na da rama ya rantsa da abin da ya ga dama daga cikin halittar sa wannan kuma shi yake nuna maka kamalar kudrar sa da ikon sa da kuma wato fatan mashi'ar sa shi a tafa fada ci yana aikata abin da ya ga dama fa'alu ne lima yurid ubangiji yace la uqsimu bi hadha albalad ina rantsuwa da wannan gari na makka albalad anan bil ijma ijma'il malaman tafsiri suna cewa ana nufin garin makka da wannan ana nufin garin makka da wannan kaza da Allah ya ce inna ma uzilku وأمرت لأعبد رب هذه البلدة وأمرت لأعبد رب هذه البلدة هذه البلدة شيني شيني مكة وبنجد يعيرا قواد مكة وليت شي أم القرى ومن ينونا مطعين تدقير من تاتكما يدى وبنجد يكتا جيتا يا حرم تياكي دتكا وننوي نهدايا نتوتر واحد سواء توتر تتاقدا ميقو توتر تدفع كي حتى تريد سكي شكينتا أكا أنا تبقى وأنا أنا جرمانتا وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنا ما لم تفسير سني فسر بدابي مشهوريا فكما فسر تأكو وتوكو ما لم تفسير جاء أنت أم كتن سني وأنا فسر أباكما وسما لم تفسير سن جاء أنت فكتش وأنت حل حل بهذا اسم المصدر من لا احل بمعنى اباح وانت حل بهذا البلد اي أيوة وانت حلال هدايتك من قبل المشركين بهذا البلد والمشركين سن هلتا توتت كاي ا wannan gani انت حل معنى مشركين سن سنياك حلالا بينما غيرك حرام هدايته بهذا البلد جريده مكه جريده ده با اتبع كوا ومن دخله كان آمنا دو wanda ya shiga to ya abinci babu magana abin mutum a kashe shi a cikin garin makka babu magana a ma taba abin farauta sai a tsaro da yake fitowa aka ana tuke shi ko aka ana sare wata bishiya ko cin tsuntsuwa da aka tsinta a makka duk wannan a nuna cewa ko da yake a cikin ta yana cikin aman yana cikin tsaro ba a yadda a taba shi ba to larabawa sun san da wannan tunda annabi ibrahim alaihi salam wato tun a zamanin sa yayi addu'a ubangiji ya haramta makka shi yayi addu'a ubangiji ya sanya makka haraman amina larabawa sun yarda da haka to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa ba su tsira ba maimakon wannan dokar ta yi aiki a kansa shi da mabiyansa sai ya zama da shi ba yi aiki da ita a kansa ba sai da mana ana takura masa ana takura mabiyansa ana cutar da su ana azabtar da su ana dukan su wasu ma aka kashe su shi kansa aka far masa ana kokarin kashe sa kashe shi har sai da ya hijira ya bar garin to kaga anan shi ba a yi masa abinda ya kamata a yi masa ba irin wanda ake yi dukkan wani wanda yake zaune a wannan gari da aka suka ce nan al-hillun ana nufin an halatta jinin annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa a makka saboda haka ta ga jumla ce i'tiradiyya wa anta hillun bi hadha al-balad jumla ce i'tiradiyya tsakanin la uqsimu bi hadha al-balad da kuma walidu ma mawalid فكر تبي وأنت حل يا زمن حل إن اسم اللي مشتق من الحل وهو المنع وأنت حل وأنت غير آت كي أمهل التامك كي يكون تأيكيك أمك وتدوان تأيكيك أمك وأمهل التامك سيجر تابود سيجر ماضي amma tana nufin muda tana nufin istiqbali tana nufin nan gaba kamar yadda Allah yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kaga ba ana nufin anan lokacin da ake saukar da ayar yaro ana nufin zaka innaka satamut to kamar ubangiji yana gaya masa cewa nan gaba ubangiji zai halatta maka daukan fansa a wannan gari ba na Makka duk da irin alfarma da yake da ita kuma za a wato za a halatta maka wannan a cikin dan kankanin lokaci wanda haka ta faru a Abul Fati wanda yana nuna bishara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwantar masa da hankali a yanzu gashi a cikin rauni da shi da mabiyansa ana bin su da kisa da duka da dauri da kura to ana gaya masa akwai rana da za ta zo ya zama na kai da karfin al'amarin zai juye karfin ya dawo hannun ka kai da mabiyanka kuma a halatta maka daukan fansa na wani dan lokaci a wannan gari kaga wannan akwai nutsar da zuciya akwai kwantar da hankali a ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa cewa duk wannan abin da ake muku ba zai tunfike ku ba akwai ranar da za ku yi karfi kuma za ku dauki fansa don haka sai zukatan mu'minai zuciyar annabi da ta mu'minai sai su nutsu su kwanta ba tare da sun zaura cikin firgici ba فالصلاة أكو أن تحب بهذا البلد شيني الحامل كنا زوني أولا بري مكة وكو إذا من حل يحل فهو حاد وأما ما لم أدلغ بس هي كيف الحاد أنا كنش الحل بك دك لتتفدد بس أم بكو أنبا فأما وصل بشكل ما لم تفسيري دا وصل بشكل ما لم تفكر بكو أكام wato harshen larabci irin su al-khataji al-qurubi ya ni kaito ibn al-arabi ya ni kaito amma babu wata magana ta malaman duga akan wannan shi yasa wasu malaman suka rauna da wannan wajibi cewa wajibi da wanda yake mai rauni min al-nahiyah al-lughawiyya ta fuskar harshe ta fuskar yare ba a kiran wanda ya zauna gari al-hillu fil balad sai dai al-hadd fil balad wanda ya sauka wannan gari ya zauna amma ba a shiru dukkan da ko babu a cikin wata duda ta larabci da ta yadda ayat ta'birin ko alqur'ani ya sauka da harshen larabci to bai kamata a fassara ayar da wannan ba shi yasa zamu ga ibnu abbas wanda shine sharhu mufassiri hadin al-umma ya fassara yadda ya fassara ayat da uku bi hadal balad yace ya'ni makkah wa anta hillu bi hadal balad قال انت يا محمد يحل لك ان تقاتل كما حل المرء ان هلتا مك ياكي a wannan gari wannan shine tafsirin da Ibn Abbas mujahid ila cewa ma asabta fihi fa huwa halalun laka wa anta hillu da abinda ka samu ko kai ya halatta a cikin wato ya halatta gari ka kai a cikin wannan gari فتاذا يكتب وأنت حل بهذا البلد أي أنت به من غير حرج ولا إثم أنت وكيمك ليدي أنت وكيمك دابوة كتتوفا سانا ونتدوك شيء أسكن ونفري مكة الحسن البصري فيما يفسر آية أحل الله أهلها له أهلها الله له ساعة من نهار وبنجد يا ألا التامس برمك نوانس وتساعة لبيني وتدوك شيء daga yini guda daya wannan ma'anar ita ce ta zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisin da bukhari da muslim duk sun rawaito shi annabi yana cewa inna hadha al-balada harrabahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari na baka ubangiji ya haramta shi tun ranar da ya halicci sammai da kasa fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah to shi wannan gari haramtacce ne da alfarmar da ubangiji yayi mata har zuwa ranar gobe kiyama da ya abadu tajar ba a tsari bishiyar sa wala yusala ala ba a kire ciyayin sa wa inna ma uhillat li sa'atan wa inna ma uhillat li sa'atan min laha an hada ta mun wannan gari wani dan lokaci na yini guda wa qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil-amsi to al-hurma wannan gari ta kuma dawowa kamar yadda take a jiya inji manzo Allah ala kan yubaddil ash-shahid minkum al-ghaib wanda yaji ya isar ba wanda bai ji ba wanda yazo ya isar ba wanda bai zo ba a wata lafa wani lafazin manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa in ahadu tarakkasa fiha bi qitali rasulillah faqulu inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum idan wata rana wani yazo ya halatta zubar da jini a cikin wannan gari na Makka yayi hujja da cewa an yarjewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zubar da jini a cikin garin Makka to kuma yar masa da martabi ku ce da shi Allah yayi wa manzansa izini ne wa lam ya'zan lakum ku bai muku izini ba wannan shi ya nuna cewa wa anta illun wa tu'al tauke maka laifi bi hada talat a wannan gari wato illun an halatta maka daukan fansa a wannan gari wannan shine abinda jumhurul mufassirin suka fassara wannan aya sanan ubangiji ce wa walidin wa ma walid wa walidin da ba yi da abinda ya haifa malamai sun yi fassara daban-daban dangane da wannan aya wa walidin wa ma walid ubangiji ya rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa wasu malamai suka ce al-walid mahaifi ana nufin wanda yake haihuwa wato wanda Allah ya bashi lafiya yakan iya yi aure ya haihu wa ba walid ko wanda yake bakarara ne baya iya haihuwa wasu suka ce al-walid ana nufin wato wannan tafsiri na farko yana da rauni har da hakika malaman da suka faɗi shi a cikin mufassirin ba su da yawa saka tafsiri ne mai rauni wasu suka ce al-walid ana nufin adam alaihi salam wa walidin da mahaifi wa ba wadat da abin da ya haifa kaga kenan ana nufin dukkan halittu dan adam gaba daya tun daga kan ba mahaifin su adam har zuwa kan dan adam na karshe wa walidin adam wa ma walad zurriyatahu wa suka ce wa walidin ana nufin annabi ibrahim wa ma walad da zurriyarsa wanda larabawa quraishawa sun shigo ciki wa rasula zurriyar annabi ibrahim Allah ya ce millata abikum ibrahim sura wa walidin da annabi ibrahim wa ma walad da abin da ya haifa sune zurriyarsa daga ciki har da ku larabawa da kuke takama ko jikokin annabi ibrahim to ubangiji ya yi wannan rantsuwa domin ya nuna girman annabi ibrahim alaihi salam ya kuma nuna sharaf da ya sanya wato matsayi da martaba da ya sanya a cikin zurriyar annabi ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal-kitab kada Allah ke cewa ya sanya annabci da ainihin dittattafai a cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam ba ka shi annabi ibrahim alaihi salam kuma shine ya darasa wannan gari ta hanyar addu'a ubangiji ya sanya shi rabbi ja'al hadha al-balada amina wa ajzurni wa bani an na'budal asnam rabbi inni أَسْتَنْتُ لِرَبَّنَا إِنِّي أَسْتَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَوَلَا كَشِيَ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شِيْنِ كَرْكُمْ وَنْ جَيْزُ وَيَزَوْ هُوَ النَّنْجَلِي تَعْنِيَ الْأَجِي ذُرِّيَّ سَعْدِينَ يَكُمَا يَا كُؤَا وَبَنْجِجِ يَسَنْيَا شِكَرِينِ يَا مِنْ تَجِّي يَا كُؤَا وَبَنْجِجِ يَا أَذْرَتَا وَنَنْ غَرِيدِ يَا إِنْتَا تُوَا يَا أَذْرَتَا شِرَ أَلْبَرْكَةٌ أَبِنْجِ يَكُمَا فَاشِدَ مَلَّاتِيَا To hukuna alfaharin jinginuwa zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam ta fuskar nasaba kuna alfahari da cewa ku da ɗan Isma'il ne alaihi salam ku dan menene yanzu a kan ba aiki sallallahu alaihi wasallam kuka halarta ku ci cutar da shi a garin da yake garin wato gari ne alfarma na Makka to ala akwai nuna girman annabi Ibrahim alaihi salam da kuma nuna girman shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma nuna laifin da Qurayshawa suke yi da cutar da shi a cikin wannan gari na Makka wasu suka ce walidin ana nufin annabi Isma'il wa ma walad ana nufin zurriyarsa wanda daga ciki akwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda a sune Qurayshawa daga cikin Qurayshawa kilana daga cikin kilana wato banu Hashim wanda su da suka fi wato daraja da matsayi da martaba wato daga cikin kilana Quraysha da Quraysha ko banu Hashim wanda su suka fi daraja da martaba a cikin Larabawa duka saboda haka sune da ubangiji ya ambata a cikin wannan rantsuwa a tafsirin da wasu malamai suka faɗa domin nuna martabar su. Wasu kuma malamai suka ce a nan ubangiji yana nuna wato tabi'at al-insan ka'in al-insan wato shi kansa dan adam ubangiji ya samar da shi bayan halittar mutum na farko shine annabi adam sauran halittu kuma sai aka yi sai aka samar da su an bariki tawadu wato ta hanyar haihuwa ubangiji ya samar da sauran halittu duka kamar nan ubangiji yana ishara ne zuwa da girman wannan aiki da ubangiji ne na halittar dan adam na farko ya halitta adam da hawwa ya halitta adam daga yunku ya halitta hawwa daga wani bangare nashi sannan kuma daga baya ya samar da sauran halittu duka dan adam gaba daya ya samar da su ta hanyar at-tawadud ta hanyar wato haihuwa wannan ishara ce zuwa ga kudurar ubangiji da ikonsa ubangiji yayin rantsuwa domin ya jawo hankalin mutane zuwa ga wannan wannan ba wani tafsiri ne wasu suka faɗa wa walidin wa ma walad da mahaifi da abin da ya haifa Allah sai ce laqad khalaqnal insana fi kabad wanda wannan shine jawabin kasa shine dalilin wannan rantsuwa da ubangiji hakika mun halicci mutum a cikin wahala anan mutum ko dai ana nufin jinsin mutum kowane mutum shi ake nufi da al-insan ko kuma ana nufin al-insan al-muayyan wani mutum ayyananne wasu malamai suka ce ana nufin jinsin mutum ana nufin kowane mutum ubangiji ya halicce shi a cikin wahala wasu suka ce ana nufin jinsin mutum ana nufin kafiri wanda ba musulmi ba wasu suka ce a jinsin mutum ake nufi amma kabad ana nufin istiqama wato Allah ya halicci dan adam a cikin daidaito ya halicce shi mustaqiman sawiyya mustaqiman kamar yadda ubangiji yake cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak wanda ya halicce ka kai dan adam sannan ya daidaita ka ya miƙar da kai ko kuma laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wasu ka fassara kabad da cewa istiqama kai kai ana da dukkan wato dan adam gaba da ake nufi anan wasu ka ce ana nufin dukkan dan adam amma kabad ana nufin mashaqqa ana nufin wahala ana nufin ta'ab wato at-ta'ab wal mashaqqa Allah ya halicci dan adam cikin wahala wato duka rayuwar dan adam cikin wahala da gurbi yake yi tun yana ugon mani a cikin jawul mahaifa ta mahaifiyarsa yake fara shiga cikin wannan magwarrayar yadda zai samo wa kansa wani yanayi da zai dace da shi tun yana ugon mani sannan har zuwa lokacin da zai fito wajen fito wannan ma sai ya sha makara ba zai fito da daɗi ba yana fitowa zai shaƙi wata iska da bai taɓa shaƙa irinta ba wajen ya saba da ita nan ba wata wahala ce wani gumurzin ne shi yasa yana faɗowa zai tara kuka domin ya fito cikin wani yanayi da bai san shi ba da bai taɓa jin shi ba kwatsam sai ya samu kansa ci a wannan lokaci jininsa zai fara aiki zuciyarsa za ta fara bugawa tana kuma jininsa na zagaya wato jijiyoyinsa wanda shi ma wani aiki cikinsa ya saba da karɓar wani abu wanda bai saba karɓarsa ba a da yadda zai kuma niƙe wannan abun daga baya wannan abun kuma ya zama abin da tutilas a fitar da shi to na ba wajen fitarwar ita ma wata wani gumurzin ne wani kabas ɗin da adam zai fara sannan a zo yadda zai fara wato koyan zama tun ba kafin a nan zai fara shiga cikin matsala wani lokaci kuwa da yadda shi ta tafi ya ta kuka ya ta haura haure wani lokaci a manta ba a bashi ruwa ya ca ba wani lokaci dole mamansa ya kafe wani lokaci ya rashin lafiya wani lokaci haka dai ya yi ta fama da wahalhalu wani lokaci ya kamu da wata rashin lafiyar da za a rasa gane da yake masa ciwo a bashi maganin ciwon ciki ya ci gaba da iyo a ainihin bashi maganin zazzabi ya ci gaba da iyo sai an sha wahala kafin a shawo kan matsalarsa cikin kabar a zo har ya fara kokarin yadda zai zauna nan ma sai ya sha wahala wajen yadda zai iya koyan zama a dora shi kokarin tattare shi da kulo da tsumma amma ya dingire ya fadi lokaci ya fada kan abu mai laushi lokacin ya fada kan siminti wani lokacin kan tile haka dai ya zo koyan rarrafe nan ma cikin matsala ya fada ya kome bakin sa ya abin nan ya fadi rubda ciki yayi ta kokarin yadda zai tashi taura wuri sannan yazo bayan wannan koyan ayuwa koyan takata dukkan wannan wata wahala ce da gurbi dan adam yake tun a wannan lokacin har yazo lokacin da zai fara koyan tafiya kuma ya fara tafiya ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi lokaci ba ya fata baki yazo ya fara hakuri dan ma shiga cikin wahalhalu iri-iri bayan wannan yazo a sa shi a makaranta wata rana malamin sai ya dage shi ce yayi latti wata rana ce an bada aiki a sabon bari ba kuma ce an bashi hadda bai haddace ba ba malamin sai ya dage shi baban sai ya dage shi baban sai ya dage shi in ya hada da wasu azzalimai a unguwa su dage shi a makaranta da take sabat ne wahala ce da adam yake ci yazo ya amfani da kwakwalwarsa nan ba yadda zai tunani shi ma kabar ne sai ya koya sannan kuma bayan ya zama mutum ya gama shan wahalar makaranta ago kuma neman aiki dan ma kuma ai ta shan wahala yayi kai fayil din sanan a fatattake shi dan a kore shi dan a masa kora da hali dan a masa bakar magana haka dai zai yi ta fama to nan kuma wasu za ku zo su sha wahala su yi gwagwarmaya da ruhi wani da kwanjinsa wani da tunaninsa wanda yayi karatu yayi gwagwarmaya da gumurzu da ilminsa da tunaninsa da kwanyarsa wanda bai karatu ba kuma yayi gwagwarmaya da gumurzu da kwanjinsa da karfinsa wani ma yayi da ruhinsa wani yayi gwagwarmaya saboda lomar da zai kai bakinsa saboda sitirar da zai sitir da baraicinsa wani yayi gwagwarmaya saboda yadda zai mai da 1,000 ta zama 2,000 ko ta zama 10,000 wani yayi gwagwarmaya yadda zai samu mulki yayi gumurzu yadda zai samu mulki wani ya yi gumurzu yadda zai samu wata daukaka wani ya yi gumurzun sa da gwagwarmaya sa fi sabilillahi wani kuma ya fi sabilin shaytan kowa da yadda zai ta gwagwarmaya haka rayuwar wani saboda sha'awarsa wani ya gwagwarmaya saboda aqidarsa da da'awarsa wani kuma ya gwagwarmaya saboda ainihin shaytan da san zuciyarsa wani gwagwarmaya sa ta kai shi wuta wani gwagwarmaya sa ta kai shi da kai shi aljanna haka kowa zai dauki dakon gwagwarmayar da yayi a kama hanya zuwa ga Allah innaka kadihun ila rabbika kad'an fa mulaqi haka za kai ta gwagwarmaya kai ta gwagwarmaya har ka kai ga saduwa da ubangijinka to anan ne kuma wani gwagwarmayar sa za ta kai shi zuwa ga hutu na har abada wani kuma gwagwarmayar sa da wahalar sa ta kai shi zuwa ga wahalar da ya fito ce ya fito daga kuma ita ma ta zama tsara abada saboda haka dan adam ba zai samu hutu ba sai ya gaishe a aljanna hatta bayan mutuwa za a ci gaba da gwagwarmaya ana jefa mutum kabarin sa malaiku za su duro man rabbuka ma dinuka ma aqidatuka wannan ma wata jarraba ce da ta fi jarrabar al-masihud dajjal jarrabar da zaka gamu da ita a cikin kabari jarraba tambaya da ba wanda zai baka dike shi sai za ka zo da ansa babu kuma mutum ka fadi gobe ka zo ka zauna ka yi ba tare ba ba shi ke a gaba da wannan a fito a tashi mutum bayan mutuwa nan kuma ya samu kansa a filin mahshar a kokanto da rana na ma wata gwagwarmaya ce a yi ta neman wa zai cece mu a yi mana hisabi kowa ba ta inda ya kama gabansa nan ma wata gwagwarmaya ce a zo a yi hisabi a yi hausirati bayan a hausirati an gama wannan gwagwarmayar a zo kuma tantancewa da warwarewa kowa a yi masa hisabi waye tutuwa da waye kowa ya zo a biya shi nan ma wani abin nan ne mutum ba zai samu hutu ba sai ya gan shi a aljanna saurata rayuwa dan adam gaba ɗaya kabar ce laqad khalaqnal insana fi kabad mun halicci dan adam a cikin wahala da ka a cikin ta yake ma'ana a cikin wahala wahalar ce ta zagaye shi ta ko'ina wannan zarfiya din tana nufin ta zage shi ta ko ina shi fiha a cikin fi kabar a cikin wannan wahalar ne ba inda zai goyo ya babu wahala kuma ka duba haka rayuwa ko kai wahala fi sabilillahi dan ka samu hutu na har abada ko kuma kai wahalar banza kaje kuma ka gamu da wata wahala ta haraba wacce ba za ka auka wannan wahala ba ce idan ka ga wacce in aka nuna dan wuta a cikin wuta a ce har barra bika la'imun qab ce wallahi ma barra bi la'imun qab haka manzo Allah ya ce kada za a nuna dan wuta wanda yafi kowa jin dadi a duniya wanda aka fi kowa ganin ya rubince a duniya shin ba gini ya nuna a cikin wuta a tsowa ta dago shi ce ka taba jin dadi ko a rayuwar ka ce shi tun da yake bai taba jin dadi ba to kada a shi duk wani kabar wahala da za ka biyo da a cikin ta nan in an gamu da salaya to za a ga cewa ba wahala ba ce Allah ka kiyaye shi Allah ka samu cikin wadanda za su samu hutu na har abada sa'ada ta har abada Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabd ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad shin yana tsammanin babu wanda zai iya da shi babu wani mai iko a kansa wasu malamai da suka ce ana nufin insanu muayyan a nan suka ce ana nufin wani mutum da ake kira awul ashad ko awul ashaddaini Usayd ibn Kalda al-Jumahi an ce wani mutum ne kakkarfa kuma mai tsananin kafirci da gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yakan tsaya a kan wato buzu fata ta buzu ya tsaya a kai ya ce in an isa a janye wannan fata daga ƙarƙashinsa a samu katti goma su yi ta dumurdu waje da za su janye wannan abin nan a yi ta turjiya ƙarshe sai wannan fatar an kacaccala da an yayya da an kasa abin nan saboda haka shi yana takamar ba wanda zai iya da shi wasu malamai suka ce shi ake yi wasu malamai suka ce ana nufin Amir ibn al-Harith wani wanda ya kashe kuɗi mai yawa wajen yadda zai sa gabar manzon Allah da ke yasa cikin zukatan mutane zai rinka ba da kuɗi saboda ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ke yana takama ma ya kashe kuɗi mai yawa wajen yadda zai daka gabar manzon Allah cikin zuciyar jama'a wasu suka ce matar Abu Lahab ita ma ta yi wannan tana saida wato ta saida kayan gwalagwalanta dan ta kashe kuɗin wajen kawo gaba da kiyaye ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma tana alfahari da wannan wasu suka ce Abu Jahl ake duk wasu suka ce ana nufin Al-Walid ibn Mughira to a tsari da Al-Qur'ani da ya bar abin haka a kurince yana nufin dukkan wani mai wannan tafiya sawa'un waɗannan da aka ambata ko wasunsu da aka ambata tunda ba karewa za su ba har Allah ya nade kata ba a ci gaba da irin wannan mugurmaya idan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani shi da sahabbansa mumine za su ci gaba da ganin sa a zamani bayan zamani saboda haka ayoyin suna nan da ran kuma suna nan suna magana akan wajibi wani abu da yake faruwa ko ba zai daina faruwa ba wasu kula kashe kudin su yadda za su yaki musulunci yadda za su yaki musulunci yadda za su hana da awar musulunci gudu إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وبنجدي يا غيا وانا حتى ذاك رؤى كشري ما أقول دون كدي يومين سجتي وا سن يسجي سن أنا الدين المسلم شي بلانا أكشي أباك فكشي ألا شي باك فكشي فسينفقونها لا فكشي dan takai ta babaki wai dan kaji an ce wasu bakiya Allah sun yi kaza sun sayi kaza sun yi kaza sun ba da kaza suna da kuɗi kaza wannan duk Allah ya riga ya gaya maka fa sayunfiquna sai dai da yaji da sun ba takuru alaihim hasra sun ba yuhu sannan daga ba su zama musu nadama sannan kuma a yi rinjaye su a fukarbin su sannan kuma gaba a ranar gobe kiyama wanda zai da kafaru ila jahannama yushuru haka ubangiji ne haka kuma ayoyinsa suke ubangiji ya labarta kuma abin haka yake faruwa saboda haka ko da a ce waɗancan mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su suka yi ɗauki wannan wato dakon wannan mummunar aƙida da mummunan aiki to abu ne da bai tsaya kansu ba zai ci gaba kai mumini kana da wani abu da aka haskaka maka na istishrafin mustaqbal za ka ga menene yake gudana zai gudana kuma anan gaba haka abin yake Allah ya ce يقول أهلكت مال اللبن يلا سوى ناقشة ابن دوكيا يلا الفاري لمن شي يا قشة دوكيا أكن ونا أكن يد لا أسام نسام أكن يد لا أكري أدين يد لا أكري مسلم يد لا أكري مسلم يد لا أكري دعوة يلك الفاري لمن idan kuma kace wannan aya ta kunshi dukkan wani dabi'a ta dan adam wanda yake cika baki da ni'imar da Allah ya masa da yadda ya kashe ta na'am ajahiliya suna alfahari da wannan ajahiliya za ka ga ajahili ne yana alfahari da kudin da ya kashe akan aikin banza ko haka nan a cikin ma waɗanda suka ce mun yi imani ko mun musulunci ana samun wanda suke cika baki su rika cika baki da irin kudin da suka kashe ko ga da'awa ko ga masu da'awa ko ga wurin da'awa ko ga wani abu da ya fi sabilillahi ta ga yana cika baki to babu muka yi abu kaza ko babu muka gina masallaci ko babu muka kai baka a da'awa ko babu muka sai kaza babu muka yi kaza mun kashe kuɗi mai yawa ko a je gurin sa neman taimako ya ce shi ba ya kashe ya kashe ya kashe dubin dukiya ya kashe أعلمكم على اللغة التي أيحسب أن لم يره أحد يلا كم بعد باب إذا ننسى من جيت يلا تنسى يوك يرجع أبل جيت يباشي ولا بانغري هي لك تكلي مؤمن لأن الله يباشي يمس إن أكتش أي لسناك أجي دوك يرتاش كلا أساك تكلي مؤمن لأن الله يباشي وأنا كيان to a yadda abar mata ta kace kai ka sha wahala ka samu to ai da safi ni mai da Allah ya maka yanzu ai da safi tabiya alam da ja'al da huwa ainai to musa ba ka ida mu guda biyu ba akwai yadda zai iya samarwa da kansa ido guda daya yayin da ubangiji zai karbe idan sa ko nawa zai kashe haka zai ci gaba balle ya rasa duka idanuwan guda biyu a wani da ya sa masa idanu wannan guda biyu wanda da tuwar ka zurga zurga da fafa ka ta gare ta da kudi da wanda da idanu guda biyu nemomi da shi ne mai tsara dan haki ya bada a cikin zaka ya zaka san cewa shi ubangi yana ya sa wata ni'ima a cikin wannan ido irin yadda zaka sha wahala to kamar ka ta an hure maka shi to bari ubangi ya karbe idan bari ya karbi dukkan idanu guda biyu to bai za ka yi kashe da kudi daga dukiyar ka ka biya ɗaya daga cikin wannan ni'imomin guda idanu wannan guda biyu me za ka kashe haka za ka ce a alaktu malal lubada ni ba na kashe dubin dukiya to banda wannan wani sana ko gije ya sa maka harshe ya shafa tai ya sa maka dafa wurin idan nan da shi za a gani baki kuma shi zai fada a ji me kake cewa shi zai abbara abin da yake cikin zuciyar kai fasara wa mutane me yayi a zuciyar ka da shi za ka faɗi ra'ayin da shi za ka faɗi hikima da shi za ka kare kanka duk wani abin da za ka yi na afalince ka za ka yi kokari kai da wannan harshe ne da wannan fatar ba ubangiji bai faɗi harshe kawai ba dan shi kadai ba zai iya sa kai magana ba inda babu laifa guda laifa guda ba za ka iya magana ba sai da harshe sai ya hada su wani sanar wa shafatai domin a haɗa suke tare suke kowane ɓangare yana taimaka ɗan uwansa wanda a nan ne akbaru ni'ima ita ce ni'matul bayan khalaqal insana 'allamahu al bayan to wannan bayan din yana samuwa ta hanyar me ta hanyar lisanin wa shafatai wannan ni'ima ce me za ka yi ka biya wannan ni'ima yau in aka yanke wa mutum harshe me zai yi ya samar wa kansa wani harshe a raba shi da lambansa wanda manzar ne manzar ne min manazirin jabal alama ce da ubangiji ya sanya sifa ce wacce take kara fito da kyan dan adam da zarar aka ce an cire masa laifa guda biyu ya kike mun ga ran shi ba zai kyau ba ko a tumbuke masa idanuwan su guda biyu ba zai kyau ba za ka dole sai kaga ya sa gilas ya rike saboda yana da shi kansa aibi ne rashin zaman wannan idanuwan a gurin a farmun ubangiji ya baka wannan kuma karka to a halattu ma da kubata har kai wa Allah alfahari da kudin da ka kashe to ba ka iya ko kuma a ubangiji ya baka wadannan ne ibo a ba ka rika kashe kudi yadda za ka yi saddu an sabilin sa yadda za ka hana addinin gudana mai makon kai amfani da dukiyar da dukiyar ka wajen wato taimakon addinin sai zama kana amfani da dukiyar ka wajen bice hasken addini التي علم نجعل له عينين ولسانا وشفتين كان يتوعى ديناه النجدين وانت وانا يتشي هو أبا هداية 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 البيان هداية الدلالة وبنجي كما يلونا بس حيوي بلادي ka duba hanyoyin Ubangiji sai ya kirawo su da najdai. Annabi shine al-tariq al-muttafiq, haya da take da tudu, wato hanya ce mai tudu, hanyar alkhairi da tashari. Hanyar alkhairi wato tana da tudu, ba kowa ne zai iya binta ba, sai wanda Allah ba su bi. Haka musulunci da abin da ya kunsa yake, haka ayyukan alkhairi suke, sai ka yaƙi shaitan, sai ka yaƙi zuciyar, sai ka yaƙi duniya, sai ka yaƙi shaitanin mutane, sannan za ka iya aikata alkhairi. Shi ya sa Ubangiji ya kira hanyar alkhairi din tudu, ba kowa ke iya biya ya hau. Ubangiji ya nuna maka wannan tudun da ka hau ka gangara alkhairi ne a can. Sannan an yi shirin ma za ta tudu, saboda ƙarshe za ta cike zuwa ga wani tudun da ba za ta yaye shi ba. Ko da a farko farko za ka cewa abin ya dace da son zuciyarka, ya dace da abin da ranka yake, ya dace da wani jin daɗinka da nan duniya, to ƙarshe inda zai cike da kai wani tudu ne wanda kuma ya fi ƙarfin ka haye shi. Saboda tudu ne da za ka hau da azaba, sa'urhiquhu sa'uda, zan tilasta masa hawa, Ubangiji ya tila bayan azabar wutar jahannama, kuma a sashi wani jabal min jibalil janna, min jibalil jahannam, a ce kuma ya rika hawan wannan dutsen. Haka zai rika wahala wajen hawowa, sai ya hau ta fasa ya jin tsoruwa, sai ya gangaro ya faru, ya kuma ƙoƙarin sai ya hau ga kuma shiga shi kuma a tsakiyar wuta. Saboda ita ma hanyar sharri karshe da ta tike kenan zuwa ga wannan tudu. Sai ya sa Ubangiji ya abbara wannan annajdaini, ya kirawo ku da abin da wannan hanyoyi guda biyu, ya kirawo ku da annajdai, wato hanyoyi biyu masu tudu. Wannan shiryarwar ta Ubangiji ba ƙaramin ni'ima ba ce. Idan aka bar ka kai ɗan adam da ƙoƙarinka da himmarka da tunaninka, ba za ka iya gane su ba. Na'am, za ka iya gane wani abu, amma abubuwa da yawa za su fiye da gare ka, ba za ka gane su ba. Wannan shine ni'imar aiko da annabawa, aiko da manzanni, saukar da littattafai, domin a koya wa nuna wa ɗan adam waɗannan annabijai ne. Shana za a ga al'ummomin da ba su samu annabawa ba, duk irin kwalliyar da Allah ya ba su, sai zama da sun yi ta bagammiya a cikin tibiya da ruɗu da bata, faru wa mutanen Greek falasifa, wanda ake ganin sun kai wani matuƙa wajen tunani da hankali da ƙwazo da zarangana da waye, amma ba su iya gano Allah ba. Saboda haka suka yi ta wato bulumbi kuwa, wani ya ce rana, wani ya ce ruwa ne, wani ya ce wuta ce, wani ya ce iska, wani ya ce ɗabi'a, nature, kowa yana faɗa abinda tunaninsa kawai ya bashi, amma an kasa gano haƙiƙanin menene sifofi na Ubangiji na gaskiya. Ba su san risalat ba, don haka ba su iya sifanta aljanna da wuta ba, ba su ma yadda akwai aljanna akwai wuta ba, ba su san akwai wani annaimul abadi ko ash-shaqaul abadi ba. Duk wannan tunanin da Ubangiji ya bada risalat na annabawa da Allah ya aiko manzanni, da yake wa likulli qaumin hadi, to wannan hadin wanda yake dauke da hidaya ta dalala, ita ce ta nuna wa dan adam ga abinda zai iya samu alkhairi, inda zai iya tike ya iske alkhairi, ga kuma hanyar da zai bi karshe ta kai shi zuwa ga sharri. Ga kai dan adam, kai ne za ka zaɓi inda kake so. Wannan shi yake nuna Ubangiji ya ba wa dan adam wani halishi na hurriya, wato wani ɓangare na ƴanci. Bai wato rike dan adam gaba ɗaya ta yadda dan adam ba shi da katakus ba, sai inda aka tura shi. Ubangiji ya nuna masa ga hanyar da yake, ga wacce baya su, in ya zaɓi ya wacce baya su, kenan sai Ubangiji ya taimaka masa akan wannan, amma ba shi da umuri gaban Allah. In ya zaɓi wanda yake so, ya bi wacce Allah yake so, sai Ubangiji maɗauki sarki kuma ya ba shi lada. Kaga wannan ita ce falala ta Ubangiji, shi ya nuna maka, kuma shi ne zai sakanta maka akan tabi wannan hanya. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ubangiji ya ba wa ɗan adam wannan halishi na hurriya, haka Ubangiji bai rike wa ɗan adam ƴancinsa ba. Haka bai dace kai ɗan adam ka rike wa ɗan uwanka ɗan adam ƴancinsa, ka hana shi motsawa, kace sai abinda ka fahimta shi zai fahimta, sai abinda ka faɗa shi zai faɗa, sai abinda yake a kanka shi ne ka faɗa. In ba daidai ake ba, ka ce ba daidai ake ba, guri kaza ba daidai ake ba, ga yadda ya kamata ake. Haka musulunci ya zo, hatta waɗanda ba musulmi ba, musulunci bai ce a tilasta sai sun yi imani ba. Haka an ta kufru billah hatta yakunu mu'min lasta alaihi bi musaytir, ba mai tilasta ma wani akan imani, dan imanin da aka yi shi akan tilas ba ka karɓar sai bane. Abinda kai za ka yi kawai shi ne taba alaikan tsala ta isar inda za ka yi wani wato gumurzu ko wani firjiya da fafutuka yayin da aka riƙe ka aka ce ba za ka faɗa ba, to a nan duk wutsin da za ka yi ka kwaci ka faɗa, to ka yi, ba za ka zauna kila an hana da'awa ba shi kila, to ba da'awa ko a gurin ko a gidan ka san yadda za ka yi da'awa. In kuma akwai yadda za ka yi ka ji ka samo wa da wadda da wannan ƴanci, ko ka samo mata ba, ba a ce ka bi mutane a can dole sai sun yarda da ra'ayi, dole sai sun bi ka, wannan babu shi a musulunci, babu shi a cikin musulunci. Ba musulunci baya tilasta ma wani, shi yasa za a ga annabi ya zo Madina ya samu Yahudawa wanda suke bin addinin Yahudanci, kawai ya zauna ya yarda da shi akan ga yadda za a yi zamantakewa. Ba za su ci shi ba, ba za su ci dauna ba, ba za su ci musulmi ba, za su zama ɗan ƙasa na ƙwarai. In wani abu ya tunkaro wannan ƙasar na bala'i za su tashi a yaƙi da su ko da a kai. Haka musulunci ya bar su su je kuma su yi addini, su je su yi aƙida, ba su kawo wato rikici da tarzoma a cikin gari ba. Annabi bai tashi ya yaƙe su ba sai da suka fara ɗaukar makami, ko suka fara kullen yadda za su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda za su yi masa kisan gilla, kuma suka je suka haɗo kai da Qurayshawa a Makka, yadda za a yi cincirin du a yi dangazo a zo a share Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmiya da Madina. To a lokacin ne suka ci amana, Annabi ya yi jala'in ya kore su, suka koma inda suka koma. To haka musulunci yake, yana ba wa mutum ƴancinsa. Ubangiji ya ba ka wannan dama, dan ba za ka je kai hujja a gaban Ubangiji ba, kace Ubangiji ai kai ka tilasta da dai sabo, tunda kai ke da kudura akan kuma ya Ubangiji ya baka dama ka zabi wannan, ka zabi wannan. In ka zaba, to abinda ka zaba kuma da mashi'ar Allah zai gudana, ba zai gudana ba ƙarƙashin mashi'ar Allah ba, kaga mashi'ar Allah zai gudana. Amma da farko kai kana da dama ka zabi nan ko ka zabi can. Allah ce
فلقد حمى العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
وأنا قبل إن شاء الله دعوا بي سيساتي نقبا مشيئتا دفاتا أبنى مكفتا ديجي ألا دعوا ملادا أبن الله وفقه أن يأتي منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Kwanaki kwanaki suka yi karbuto tambayoyi
ta kawo su gugu waya wato su tambaya game da kashe Usama bin Laden me za a ce game da wannan to ala hakika ba komai ne ya kamata mutum ya gaggawa ya yi tariki a kai saman yadda dai kowa ya san duniya take yanzu a rikice a rikice yanzu nan sai a kai kaburi dan nan za a zo ayi wani abu kana zaton yadda aka ba ka kissar da ruwaya haka take ka zo ka gina wasu abubuwa manya manya jimaji ma akai kuma daga baya kawai sai ka zo an canza to kaga ana canzawa duk abin da ka gina rushi duk wani nazari da wani sharri da kai duk ya rushe shi yasa wasu abubuwan dole sai ka tsaya kai ka tsaya ka ji ina abin ya kai duk da cewa na san har zuwa yanzu har zuwa yanzu ba za ka iya cewa abin ya je karshe ba cewa ko ga yadda labarin yake duk da mu musulmi a gurinmu mun san an kashe annabawa an kashe salihai الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم لو حتى هو ما وعي ذاك يكشف كما ركز على ابن الله كشف قال ابن الله اطاير دا دي جرويا اكتبو دغوي اي كاجي ما اكي اسامه بن لادن ene daga cikin musulmi wanda bai yi tarihin sa ya san ina ya taso me kuma ya kai shi ga halin da yake da ya samu kansa a ciki wanda bai karanta tarihi ya san abubuwan da suka biyo baya ba shi kai ba da shi da ƴan kungiyar sa mun sha faɗa cewa ƴan kungiyar nan ta sa wani yanayi ne wanda su turawa su suka taimaka wajen samar da shi kuma suna da manufofi a ƙarƙashin wannan wanda ko mun ga irin abubuwan da suka cimma bayan samar da wannan yanayin wanda ta karkashin sa za su iya dukan kowa za su iya hada komai gudu ko wani ruwa gudu haka kawai ba za a zo a hauka da duka ba to amma in aka yi maka wani sharri sai a kama dukan ka akan kowa zo sai a faɗa masa wani kace kaza kai an riga an shirya wani abu da za a faɗa amma ai ta dukan ta zo a ce mai kai a ce ai ba mu dai muna dukan sa amma ku san me yana to mutane ba za su karɓi wannan ba to amma aka samu wannan kissa aka lika to shikenan sai aka duka mutum to shi ko mutum ya yadda yake ana dukan sa dole zai yi yunkurin kare kansa ko dabba ce zai kokari ya zai kare kansa wata kare kansa din nan zai iya yin daidai zai iya kushi wanda haka abin yake sama bin Laden ɗaya ne daga cikin wanda suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi mutum ne wanda ya tashi a Saudiya mahaifinsa wani hamshakin mai dukiya ne hamshakin mai dukiya ne shi ubansa mutum ne mai dukiya ana kiran ubansa Awar mutumin Yaman ne ya shigo ƙasar Saudiya yana da dako yake a bakin ruwa in an kawo kaya su suke saukewa a hakan Allah ya azurta shi ya zama babban mai kuɗi har zama na ƙasar Saudiya kanta akwai lokacin da shi yake ba su launci sai akwai lokacin da ya wata shida shi yake biyan albashin ƙasar gaba ɗaya shi ne farko wanda ya fara aikin faɗaɗa haramaini guda biyu na Makka da na Madina sannan lokacin da aka zo bayan gobara ta kona masallacin Quds ana batun za a sake gina shi aka ce ƴan kwangila kowa ya kawo Usman Lashi a ga wanne ne ya fi sauki shi ne mu kamfanin sa muna magana Uba ba kan ba shi ne mu kamfanin sa cewa su ba da Usman da ya kuma kowa a saki da riba su ba suka ce sun sai da za ku sanya alƙalamin kuma a karba kuma su samu riba yake ba su saki da riba suka yi ba riba bayan sun kawo masa kafin ya bayar ya sake ragewa a cikin uwar kuɗin kuma ya samu shi ya yi aikin saboda haka kaga yana da wani abin da zai yi takama da shi ko alfahari da shi uban na cewa shi ya gina dukkan yana da hannu wajen aikin gina dukkan abin nan wajen masallaci uku masu alfarma to da ka bayar da suwarsa a yara cikin wajen 1930 da wani abu ne ke bayar da suwarsa a jirgin sama ya yi a gari ya bayan da suka gaji makudan dukiya daga cikin da shi wannan Usama lokacin da mazan sa ya rasu a ya rasu uban sa yana wajen 1970 haka wani abu ne dan ya rasu lokacin da ya rasu a shi Usama bai ci kara goma ba shi kuma kai ki sani haka ake shi to har lokacin da aka zo yakin Afghanistan lokacin da ake yakin Afghanistan mutanen Rasha sun shigo domin su kare gwamnatin gurguzu ta Najibullah wanda wannan ta sa ƴan ƙasa suka ci su ba za su yarda ba aka shigo aka kai yaƙi yaƙi ganin Shirasha ta shigo suke ga kamar wato mulkin abin nan mulkin mallaka ne aka zo a yi musu a ƙasar su kuma tunda suke ba ta kuma su mulkin mallaka ba duk mulkin mallaka da ake duniya ba ya Afghanistan kawai ka suka tashi suka kai yaƙi da sojojin Rasha a wannan lokaci kuma akwai rigimar da ke tsakanin wato ɗan gurguzu da kuma ɗan jari hujja wanda yaƙi na ruwan sanyi saboda haka Amurka ta samu damar yadda za ta yaƙi a Rasha ta ba ta hanyar ɗan Afghanistan ta haka duk wanda suke tare da ita ƙasashen da suke tare da ita ta umarce su cewa su tura mutane a je a tsaya mutanen Afghan yaƙi yaƙin tarayyar Soviet a lokacin aka yi ta tura mutane idan mutum ya ce zai tafi yaƙi Afghanistan ko sai ake bashi tikiti a ƙasarsa a masa visa kawai ne to a lokacin a cikin akwai wasu ƙasashe kamar irin Masar da irin su Algeria da irin su Tunisia da akwai wasu ƙasashe da aka samu su wanda sun addabi ɗan ƙasar suna ganin ba su tsaura ra'ayi ne to da aka ce a tura su yaƙi sai ƙasashen suke ganin to tura su can su ne su yaƙi masu mutu a kashe su kuma huta da aka sake ta ba su suna ta tafiya aka je a lokacin Amerika tana taimakawa da makamai akwai mu'askar na Larabawa wanda yake karkashin jagorancin Abdullah Azzam wani mutumin Falastini ne wanda shi ma ya tafi can ya bar aikin sa malamin jami'a ne ya koma can da zama to duk wani balarabe in yaje karkashin wannan mu'askar ake zuwa a rijistar sa wanda su Usama a lokacin kamar suna karkashin shi wannan Abdullah Azzam wajen a yi rijistar sa da sunansa da inda ya zo da adres ɗinsa da adres ɗin uwansa da wayar ta yadda ko da ya mutu a gaya masa don ku yara ya iya an kashe dogon yaki to wannan data base ɗin da ake rubutawa a gaban Amerikawa wanda su suke ba da dalolin su a ke yaki su suke kawo makama su suke ba da kuɗaɗen da ake cin abinci da sauran abubuwa bayan kuɗaɗen da ƙasashen da suka amincewa suke bayarwa wannan sunayen shi ne al-da'ida da'idatul bayanat wannan database na sunayen waɗanda suka zo da ƙasashen Laraba bayan an kare tarayyar Soviet waɗannan yara da suka je suka yi training kuma kamar su suke dawowa ƙasashen to da ba ƙasashen su suna jin tsoron su ana ganin suna barazana kamar a Masar sun sha kai harari saboda haka sai aka yi kata masu wasu a kashe su wasu a maida su kurkuku wasu a azabtar da su da haka wanda suka samu ba su dawo sai suka ci gaba da zama a Pakistan a Peshawar waɗanda kuma suka dawo sai suka wanda suka samu suka kuma kubuta su suka kuma komawa a lokacin bayan an gama yaƙi Usama bin Laden ya dawo Saudiya ya dawo ci gaba da harkokin kasuwancin sa bayan ya ɗau wani lokaci haka aka yi yaƙin Gulf na farko da Saddam ya shiga Kuwait a lokacin shi Usama yana cikin waɗanda suke cewa a ƙyale mu mu yaƙi Saddam mu fitar da shi ba a gayyato mana da waɗannan turawa wannan ta ja saɓani tsakaninsa da gidan sarauta na Saudiya farkon shi saɓani da ya shiga tsakanin su kenan wanda har ta sa ya fita ya tafi Sudan a can ma Sudan ya shiga harkar kasuwancinsa amma sai ya zama kuma yana daga cikin target don mutane guda uku Amerika ta sa su target bayan wannan yaƙi tunda aka ga wannan yaƙin ta samu damar karyewar tarayyar Soviet duk daga fitar ta daga Rasha shikenan kuma sai tarayyar Soviet sai ta wargaje ko da jamhuriya ta koma ta samu yancin gashin kanta kaga Amerika ta yi nasara yanzu kuma tana ganin babu kuma hadari sai waɗannan yara wanda sai musu training tun da musu yadda ake sarrafa makami da haka sai ya zama da mutum uku waɗanda a lokacin ake ga sun taka rawa sosai ya kamata a kawar da su da gaban ƙasa Abdullah Azzam Ziaul Haq shugaban Pakistan a lokacin da shi Usama bin Laden waɗannan mutane saura da shi Ziyaul Haq suka samu nasarar bombing din sa a cikin jirgin sama duk da ya samu labarin cewa ana kokarin kashe shi ba haka duk inda zai tafi sai ya tafi da kada Amerika a cikin jirgin sa wanda da ƙarshe dai suka ga ya kamata kawai su haƙura da cika din da fitin lahira saura da suka yi bombing din jirgin da kada su a ciki shi kaga sun gama da shi Abdullahi Azam shi ma Abu Shawar suka sa bom a motar sai ya fito da zai tafi masallacin Juma'a shi da ɗansa duk bom ya kashe su saura ba samu shi da dai to shi bayan ya dawo Sudan ya ci gaba da harka na fa aka ce dan a lokacin ana ta ƙoƙarin da gwamnatin Sudan ta ma ana rigima da ita ana cewa tana daure wa ƴan ta'addin a duniya saura ta alsa ta cikin ƙasashen masu daure wa ƴan ta'addin an samu ta takunkumi da hukuma iri Usama ya je ya shiga harkar wato yi musu titina da sauransu to akwai kamfanin magunguna da aka da suka gina nan ma Amerika ta yi bombing din sa akan cewa guri ne da ake kera makamai na guba to a wannan lokacin kasashen Laraba musamman Saudi aka yi tasrija akan Sudan aka kwace shi kuma jinsiyarsa ya zama na ba shi da kaka to a lokacin su ma suka ga to gaskiya ba za su iya rike wannan mutumin ba so al bashir suka ce gaskiya gare da tunanin inda zai sai ka cewa to ko ba inda zai koma sai arzan sai lokacin kuma daliban sun bayyana su kuma to lokacin ya tashi da jirgin sa ya sauka a Abu Shawar ya shiga cikin arzan sai ya shiga bai je ya shiga rikicin da ake yi ba tsakanin daliban da sauran sojoji na su hikima tayar da Nasir Rabbani sai ya zama na tsakakiya baya nan ba to amma tun ana girma ma shi kasancewar da shi aka yi wancan jihadi aka yi wannan ba fuska amma baya cikin kowace irin rigima yana ga musulmi ne bai kamata a ci gaba da zubar da jiri akan kujera ba to aka yi har aka zo aka yi abin 11 September yana cikin Afghanistan wanda 11 September din wanda kun san har gobe ana ta shakkar ma cewa yaran da ake tuhuma sun yi bari kuma masu wani abu ne kawai aka shirya wata drama ce aka shirya to a lokacin Usama da farko ai abin da yake nuna shi bashi amma shi ya ji dadi lam abu biha wa lam tasuni haka ya fara cewa shi ba shi yasa ba amma da yake ciki ba to da kashi da buraja ta yawa yake shi din ne ma su kuma ya taliban suka ce shi mulla Umar Usama a lokacin abin da yake a kawo hujjoji da suke nuna cewa tabbas akwai hannun Usama cikin wannan harin to su za su hukunta shi gurgurdan shari'ar musulunci ko su kai shi wata kasa da ake shari'ar musulunci ta hukunta shi a lokacin ai sun ne ba a kawo hujjoji cewa shi yayi in shi yayi to su za su hukunta shi dan su ma ba su goyi bayan wannan harin amma sai ba a ba su hujjojin ba kawai aka yi wa kasar rugugugu to ka ji dalilin da ya je ku shi wannan sai aka ce kawai ai alƙa'ida akwai su ai banu zawai duk lokacin suna nan wanda su da mancan ɗan gumulzin ne suka zo suka haɗu da shi su suka sa masa fikirar ma wannan ba shi yake da ita ba da farko ko kula duk kasar da ya dara a harkar kasuwanci sai yake to sai wa kasa ta ce alƙa'ida alƙa'ida ka je da sunan ya samu ba wai shi kafa wata kungiya ya ce ku zo mu ɗan alƙa'ida ne asali dai waɗannan sunayen da waɗannan yaran da aka rika tarawa a lokacin ta yakin tarayyar Soviet da Afghanistan su ne kawai aka rika kira alƙa'ida kawai aka su sai suka yi da to mu din su din ita wannan alƙaida ba ta da wani shugabanci guda daya da zai rika ba da umarni a can akwai shugaba wanda yana da umarni da yana da alaƙa babu wannan shi yasa alƙaida ba ɗaya bace alƙaidoji ko ina wani dan tarati yayi tarati ne zai tashi ka alƙaida ko ma wanda zai fito da bikin alƙaida ce ƙarya take kai ba da alƙaida ba saboda ka duk wani abu da aka ce alƙa'ida ce ta yi sai su yi mu mutane ko ba su bane to sai shiga cikin wani loko an kai su ko sai da kai kai mutum bango to su kuma zai abu shi yasa masu tunani suke cewa ko da gaske ne sun kashe Usama wannan ba shi ne kashe alƙa'ida abinda za su yi shi ne menene ya samar da alƙa'ida shi kokari su gyara siyasar kasar Amerika da aka gina ta akan goyon bayan Yahudu a duk inda yake a duniya musamman Isra'ila da zalunci da babakere da kuma karfi in ba ita aka gyara ba to ba za a samu daidaito ba abinda ake so a samu na lafawar wannan har-hare ba zai samu ba hatta wani babban dan majalisa namu ana da nakarta cross abin da yake faɗa kenan dan siyasa amma ga duk wanda da ba yake karanta adabiyyat din zai kusan zai gane haka wato kamar ba yadda nake kula ba kamar ma su suna son situation din ya ci gaba da zama a ci gaba da haka din saboda wannan yana ba su dama duk inda suka ga dama su je su takura ma wasu mutane ko wata kasa ko wasu gungun jama'a da suna alƙa'ida in aka ce ba alƙa'ida to da me za ku takura mutane babu to gara a barka a haka ta ci gaba to batun kashe kuma an kashe shi ba a kashe shi ba wannan wani abu ne wanda kowa ne yana da yadda yake kallon abu so Amerikawa sun ce sun kashe shi ta kuma yadda aka yi suka kashe shi duk da har yanzu akwai wasu tabbai da aka rasa an kashe Usama yana wannan guri shekara wajen biyar tun 2004 ya aka yi aka kasa gane yana ne to mu ɗauka wannan dai wani kariya ce ubangiji ya so ya masa ya ɗoye shi shekara biyar ba za su iya gane ba wannan ba wani abu bane to aka zo ruwayoyi tun farko bayan kashe shi an ce an kashe shi a lokacin da ake amaliyar operation din kashe shi shi ubaba yana bi yana kallo ta samara yana ga diyar da abin yake amma da ya tashi ya bada ruwaya sai kuma a bada ruwaya sai kuma a zo a yi masa kuskure sai a zo a ce kaza ba haka bane bai kaza ne kuma a ce an yi yayi mukawama an yi ba ta kashi minti 40 a da a ce bai da mamakani a da a ce wasu mutum biyu da mace daya a da a ce da mace biyu a da a ce to wannan mata guda biyu wannan maza guda biyu su wane ne masu gadin ta ne mai sunan su dan wace kasa ne ina dawowakin su su suke ina aka tafi da gawarsu kuma ruwan aka jefa su mai aka yi babu hali matar da aka kashe tare da su mai kaka mai take yi an ce a hawa na farko aka same ta wannan ruwa da uba mutum ya kashe to mai kai ta hawa na farko aka kashe ta mai take yi ita ina dawo ta irin wata kasa ce ba ba da wannan ansa kada aka zo aka ce shi Usama an same shi ba makani da farko aka ce yayi mukawama haka aka ce ba makani amma duk da haka yayi firjiya da wanda ba makani kuma yayi firjiya wanda firjiya da ba kada makani ko kuma aka ce ba da makani amma yayi firjiya ya mukawama saboda haka suka harbe shi haka zo aka ce an harbe matarsa domin ta yayi garkuwa da ita aka da aka ce ba harbe ta ce ba aka ba aka harbe tana ina ai a hanko ta ai hira da ta ajibe da ta fada aka ce su kadai da su biyar ne a gidan aka da aka ce akwai wa iyalansa a ciki akwai iyalansa wajen su su goma sha ɗaya aka da aka ce an yi hira da ɗansa ta ce a gaban ta aka kashe shi sun kama shi da rai wannan an buga cross na karanta duk da dai ba ganin sa aka san da aka hira ba shi su ba in cross ɗaukowa za su yi a ce an yi to abubuwa irin wannan da yawa wanda ba za ka iya bada ansa su ba aka zo aka ce an jefa shi ruwa aka ce amma daga ila irin ta musulmi su waye suka yi masa jana'iza musulmin sojoji ne ko civilian ne waye limamu ba ba san duk wannan ba an karbar sa a wata kasa cikin awa hudu suke kun jefa shi ruwa cikin awa hudu har aka gama maganar kasashe sun ce ba su karbi su ba na'am baya da wata kasa da yanzu da zai ce dan kasan ne da ban da Saudiya ne sun ce sun kwaci jiziyar sa kamar da aka dai ai ba za a raka za a samu cikin ne kasa akwai taraji da zai ce za mu karba irin su yanzu wella Sweden Fidel Castro Cuba su sa ya ce mu a ba mu dama su iri jiba a garkan ne mu muna su ba abu su dai ba to ni dai abubuwa irin wannan duk da cewa wasu suna ganin eh zai yiwu a kashe shi to mu ba ma inkarin a ce an kashe shi an ce yan alƙa'ida sun yi jawabi sun ce eh an kashe shi kenan an kashe shi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama amma waɗannan tabbai suna nan suna ta yawo a bakin mutane ban ga wani amfanin ka tsaya ana jayayya da kai ba an kashe shi ko ba to wannan ba shi bane sai dai ka tsaya kai wa musulunci aiki yayin da kake iya amma magana an kashe shi ba an kashe shi ba san wannan ba shi ne da ka tsaya musulunci ya hana shi yuwa ba sannan su kuma abin da suke su samu ba lalle su same shi ba tunda in ba su gyara siyasar su ba sun bar mutane da yancin su akwai wasu kasashen da suka ce dimokuraɗiyyar ma za su yi su wannan dimokuraɗiyyar kasin ma za a yi amma hana su a ce za ku dimokuraɗiyyar amma ban da su wani su kaga wannan ba dole abu ne wanda dole ita tashi hankali in ka hana shi dimokuraɗiyyar da ka yarda da ita to sai koma cikin wanda za su ɗauki wato dimokuraɗiyyar alƙalin ba da sai da bindiya ko sheka dole ne sai an samu tawazu an samu zaman lafiya ba sai sai an samu adalci an ba wa kowa haƙƙinsa kowanne yayi ba daidai ba ku da shi kar a daure mu wani azzalimi din ya ci gaba da zalunci a bar kowa ya addinin sai da ya bayyace shi amma ka ce za ka kula mu wasu to babu shakka za a ci gaba da samun hargitsi wasu suna cewa rike ga abin nan kashe shi da rashin taba shi akwai abin da zai sa in ma da hakan ta faru to sai wuce fasa rike shi da rai inda rike mutum da rai irin wannan wanda yake da ɗan tarasi a nan da can zai ta ja musu matsaloli ba kamar a ce baya duniyar amma to ana rike sai rike wani babban ra'as su ce sai an saka musu na ai ta da fawo kuma kun san yadda su tura nan suke a kai rai daya na su to za su je hakuri da komai to gara su kashe shi sai da dai ba magana a rike wani a ce sai kun saki Usama sai su kashe shi da gaggawa su rike shi gawar da mata iya wa su rike ta ko kuma su bayyana dai cewa ba ta hannun su tunda ka san hanta a gurin su gawa ko ta zama kashi tana da daraja ba kamar wajen mu ba mu ce ku rike gawa su ba haka bane in kuna tuna irin abin da ya faru tsakanin Hizbullahi da Isra'ila lokacin da Hizbullahi suka harbo wani jirgin Isra'ila ya fado ya kone da mutanensa matukansa guda biyu sun zama kasusuwa ko nan Lut ɗan Hizbullahi suka kwashe su a buhu suka je suka aje aka yi shekaru ana ta tattaunawa yadda Isra'ila za ta karɓo wannan kasusuwa ita kuma ta bada wani abu suka ce to su suna sa akwai samirin kwantar samirin kwantar babban mayaƙi ne daga cikin mayaƙan Hizbullahi wanda aka yanke masa hukuncin rai da rai a cikin kofin Isra'ila saboda kun san ba sa hukuncin kisa aka yi masa hukuncin rai da rai sai dai shekara 27 har ya zama kowa riƙewa a cikin kurkukun nasu suka ce su shi suke so a saki da kuma wasu wanda ake tsare da su suka faɗi wani adadi mai yawa to wannan aka yi ta tattaunawa garin a karɓi wannan kasusuwan ba to ƙarshe sai da aka sake shi aka saki wasu mutane da yawa sannan aka ba da wannan kasusuwan sannan suka zo suka yi musu rawa suka yi musu fareti da kaɗe-kaɗe to saboda haka su za su yi zaton cewa kowa musulmi watakila aka ce akwai za a yi ta kai hare-hare a ce sai an ba da wannan gawa da aka sai su ga to ba ta hannunmu daga duk abin da za ka yi ba mutum a ba ka gawa ba ne wannan idan ta tabbata sun kashe shi sun jefa su watakila saboda wannan suke haka ba zai zama ba wani abu ne wanda ba zai bayar da ansa to amma mu alayi halin ba abin mu ta tattauna shi bane duk dai abin da yake gudana a duniya kowa yana ji a labarai kuma duk abin da za a faɗa shine abin da dai ake ji ana faɗa din a labarai mu dai fatan mu addinin ya ci gaba a fahimci sunna a fahimci yadda ya kamata a yaɗa ta mun tabbata asara da yawa da bayan su tabba idan irin yadda musulunci ya rika yaduwa a cikin turai din a karka shiga musulunci ba ci ba gani wanda ya ba su tsoro da za su iya fitowa kai tsaye suna da awar demokuraɗiyya da yanci bil adama ba su yaƙi abin sai sun sabar wa abin wani kwaba wanda shi ne wannan zai sa su iya haifar da September 11 don samar da wannan kwaba amma wallahi irin yadda musulunci yake yaduwa barakis da kungiyoyi yadda ake da'awa a turai wannan September 11 ya sa abubuwa sun yi ragarraga da su an maida abun baya ɗaya sama musulma amma duk da haka mutum ba zai fi rai daga nasarar wannan addini ba tunda shi addini da Allah yake tare da shi in duk mun watse mun ce ba ma tare da addini Allah shi yana tare da kayansa Allah ya baki sarki ya mana da bandar Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam.